بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddara wassa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 18 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 20 daidai a cikin littafin mu na Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin dake nan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi. Darasin mu na baya muna bayani akan abinda malami yi mana bayani dangane da abin da ya shafi ceto ko kuma neman alfarma ga mutum ta hanyar a nema masa alfarman ya samu wani abun da ba zai iya samu ba shi a karan kansa kai tsaye, ko kuma a roƙa masa alfarma a ɗauke masa wani nauyi ko wani penalty da yake kansa wanda shi ba zai iya tunkuɗe ma kansa ba, sai ta hanyar idan an yi mishi alfarma ko kuma an shiga tsakiya ko wani abu makamancin haka. Za mu tashi yau akan wato abu na gaba daga cikin makarimul akhlaq, inda malam zai mana bayani akan al-islahu bainan nas. Al-islahu bainan nas yana daga cikin kyawawan ɗabi'u wanda ake so musulmi ya zama ya ɗabi'antu da su. Akwai sulhu tsakanin mutane, sulhun ta tsakanin mutane ko ɓangarori guda biyu na mutane waɗanda suka samu saɓani, kuma ya zamana cewa haɗuwar tasu akwai alkhairi a cikin haɗuwarsu, ko kuma ma rabuwansu ya saɓa ma Allah, kamar su raba zumunci ko wani abu makamancin haka, ko wasu mutane ne guda biyu ko ɓangarori ne guda biyu wanda idan sun haɗu za a samu alheri mai yawa a tattare da haɗuwarsu. Idan kuma suka rabu, sashinsu zai koma yana yaƙar sashi, da haka alherin da za a samu a tattare da su in kansu na haɗe ba za a same shi ba sanadiyar wannan rabuwan kan da suka samu. Saboda haka mutum sai shiga tsakani domin ya sulhunta su, su samu daidaito tsakaninsu, ba don komai ba sai don saboda abinda ake tsammani na alheri za a samu daga wajensu ya ci gaba da wanzuwa. Malam ya ce, qala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah yana cewa La khayra fi kathirin min najwahum. Babu alheri a cikin da yawa daga cikin gana wanda mutane suke yi, tattauna wanda mutane suke yi, mafiya yawa Allah ya ce babu alheri a ciki. Illa man amara bi sadaqatin, sai dai wanda suka tattauna suka gana da junansu domin su yi umarni da sadaka, au ma'rufin, ko wani abu mai kyau, au islahin bainan nas, ko kuma su sulhunta tsakanin mutane. Wa qala ta'ala, sannan Allah yana cewa was-sulhu khair, Allah ya ce shi sulhu gaba ɗayan shi alheri ne. A sulhunta tsakanin mutane guda biyu ko bangarori guda biyu wanda suka samu sabani da junansu, Allah ya ce wannan alkhairi ne, akwai alheri a ciki. Wa qala ta'ala, sannan Allah yana cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, Allah yana cewa ku ji tsoron Allah, ku sulhunta abin da ke tsakaninku, rigimar da take tsakaninku, barakar da take tsakaninku. Allah ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku ji tsoron Allah, ku sulhunta, ku ji tsoron Allah, ku gyara abin da ke tsakaninku na rigima, ku ji tsoron Allah, ku sulhunta abin da ke tsakaninku na baraka. Wa qala ta'ala, sannan Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun, Allah yana cewa lallai mu'minai, tabbas mu'minai ƴan uwa ne. Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum, Allah ya ce ku sulhunta tsakanin ƴan uwanku, bangarorin ƴan uwanku guda biyu, idan an samu sabani, idan an samu rashin jituwa, idan an samu rashin wato zaman lafiya tsakani, an samu baraka, an samu tashin tashina, Allah madaukakin sarki yace ku sulhunta su. Malam yake cewa al-islahu bainan nasi, sulhunta tsakanin mutane, huwa an yakuna baina shakhsaini mu'adatun wa baghda, shine ya zamana tsakanin mutane guda biyu akwai gaba da kiyayya. Fa ya'ti rajulun muwaffaqun fayuslihu bainahuma, sai wani mutum wadda Allah ya datar da shi sai ya zo ya sulhunta tsakanin su. Wa yuzilu ma bainahuma min al-adawati wal baghda, sai ya gusar da abin da ke tsakanin su na kiyayya da adawa da gaba da ke tsakanin su. Malam yace to wannan shine sulhu tsakanin mutane, mutane guda biyu akwai gaba tsakanin su, akwai rashin jituwa tsakanin su, ba ga maciji tsakanin su, yazo ya gyara su, sulhunta su, ya maida su su koma su daure su zama abu daya, wannan shine sulhu tsakanin mutane. Wa kullama kana rajulani aqraba silatin ba'dhuhuma min ba'dhin, malam yake cewa kuma duk sanda mutane guda biyun da za a sulhunta su suka zama sun fi kusanci da junan su, fa inna sulha bainahuma awqad, to sulhu tsakanin su yafi karfi, yafi lada, gurgudan yadda suke da kusanci, gurgudan yadda in an sulhunta tsakanin su za a samu lada. Ya'ani anna sulha bainal abi wa ibnihi afdala min as-sulhi bainar rajuli wa sahibihi, abinda malam yake nufi shine wato sulhu tsakanin uba da ɗansa yafi falalla sama da sulhu tsakanin mutum da abokinsa. Uba da ɗa ko uwa da ɗa su samu baraka, a samu rashin fahimta tsakanin su, ka zo ka shiga tsakani ka gyara su, ka sulhunta su, hakan ya fi falala sama da wanda zai sulhunta tsakanin aboki da abokinsa, domin saboda kusancin ɗa da uba da kusancin ɗa da uwa ya fi girma sama da kusancin aboki da aboki. Wasulhu bainal akhi wa akhihi afdalu min as-sulhi bainal ami wa ibn akhi, malam yace kuma asulhunta tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya, ko uwa ɗaya uba ɗaya, yafi falala sama da sulhun ta tsakanin baffa da ɗan ɗan uwansa, saboda wancan kusancin su yafi, sun fi kusa da junansu. Wa hakada kullama kanatil qati'atu a'zam kana as-sulhu bainal mutabaghidaini wa bainal mutaqati'aini afdala wa akmala wa afdala wa aukad. Kuma duk sanda sada zumuncin yafi girma, to sulhu tsakanin bangarori guda biyun yafi falla, kuma yafi cika, kuma yafi karfi. Duk sanda yanke zumuncin yafi girma. Kamar misali, waɗannan suna tare da yanzu kuma sun yi fada tsakaninsu. Abinda kawai yake tsakaninsu na rigima shine sun rage abinda da suke yi na zumunci da wasa da dariya tsakaninsu. Amma in an haɗu za a yi sallama, za a yi kaza, za a yi kaza. Waɗannan kuma lokacin da suka tashi yanke zumuncin sai suka yanke ta albatta gaba ɗaya, ba sallama, ba amsa sallama, ba murmushi, ba gaisuwa, ba komai. Wannan ma baya so a kira sunan wannan. Irin wanda za a ce in ya zo wucewa ta ƙofar gidansa sauri yake ma ya samu ya wuce, saboda tsabaragen yadda ƙiyayya ta shiga zuciya. To wannan idan mutum ya samu wannan, to ya sulhunta tsakanin waɗancan da yankewan zumuntansu ta yi girma ya fi sama da ya sulhunta tsakanin waɗannan da yankewan zumuncin nasu yake sako-sako. Malam ya ce wa'alam, sannan ka sani, أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة. تيوا صلح سكان متاني نادك تكيم مفي كاون مفي بللن أيوكا نغري. قال الله عز وجل الله من جرمان توقك أين تيوا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي illa najwa min amrin bi sadaqa. Babu alheri cikin gana wanda mutane suke yi na sirri mafiya yawa in ba waɗanda suka haɗu don su yi umarni da sadaka, ko su yi umarni da wani abu mai kyau, ko kuma su yi umarni da sulhu tsakanin mutane. Wan najwa, malam ya ce abinda ake kira da an najwa shine al-kalamul khafiyyi bainar rajuli wa sahibihi, magana wacce za a yi ta a ɓoye tsakanin mutum da ɗan uwansa, tsakanin mutum da abokinsa, ya yi magana ƙasa-ƙasa ta yadda ba mai jinsa sai wanda yake magana da shi ɗin. Fa aktsarul munajati bainan nasi la khaira fiha, malam ya ce mafiya yawan wannan tattaunawan da za a yi tsakanin mutane a ce zo mai sirri, mafiya yawa ba alheri a ciki, domin galibi ai yana ƙarewa ne a gulma, yana ƙarewa ne a gutsiri tsoma, yana ƙarewa ne a an ce kaci. Shi yasa za mu ga da galibi in an ga wannan ya sa bakinsa a kunnen ɗan uwansa yana masa magana, ba a ma san me zai faɗi ba, sai a ce bakinka a wuta, kai kuma kunnenka a wuta. Saboda an riga an sani galibi cewa in dai an koma gefe don a yi wannan maganan, to dama gulma za a yi. Mafiya yawa gulma za a yi. Allah kuma ya gaya mana ƙa'idojin irin wannan tattaunawa. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza tanajaitu fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Ya ku waɗanda kuka yi imani, idan za ku gana da junanku, idan za ku tattauna da junanku, fala tatanajaw bil ithmi wal udwani, kar ku yi gani da abin da yake saban Allah ne da wuce iyaka. Watanajaw bil birri wat taqwa, ku gana da biyayya ma Allah da kuma tsoron Allah. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كدي صوران الله ود زوا غريش زاكو كوما. إن زاكو تتونا لجنونكو. الله يتي كتتونا أكان أبون ديك بيئيام الله ني دا صوران الله. كادا كتتونا أكان أبون ديك سابان الله ني دي وچي إياكا. لكما سابا ومنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانا يسا مسلنشي يكو يدم. با دي دي بني. Yanzu muna zaune mu uku, in jawo kunnen ɗaya daga cikinmu in ce zo mu yi magana na sirri, wannan ba daidai bane, ba daidai bane. Ko kuna tafiya da ƙawayenki ku biyar, sai ki ce ma ɗaya ɗan matso gaba mu yi magana, ke ja ta gefe ki ce za ku yi magana, sauran huɗun, sauran ukun, sauran da su fara tunanin menene za ku tattauna, ba mamaki gulmana za a yi. Shine Allah ya ce innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu. Sauran da su fara tunani me za su je su faɗi, me za su tattauna. Wannan kuma ba daidai bane, kuskure ne, kuskure ne. Daga kuna tafiya ku biyar, kuna tafiya ku uku, ba a jan ɗaya gefe a ce zo mu yi magana, a bar ɗayan ko a bar sauran a ware. Duk maganar da za a yi in ba zai yi a yi ta a cikin jama'a ba a lokacin, to sai a haƙura sai mun haɗu mu biyu sai a yi magana. Wannan shine ka'idar musulunci, ita ce tsarin musulunci. Allah ka sa mu kiyaye. Malam yace illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf wal ma'ruf kullu ma amara bihi shar'u, ya'ni amrin bi khair, duk abinda shari'a ta yi umarni da shi shine wato al ma'ruf, abu mai kyau kenan. Ya'ani amara bi khair, kayi umarni da wani abu wanda yake na alheri, aw islahin bainan nas, ko kuma ka sulhunta tsakanin mutane, shine bainar rajuli wa sahibihi mafsada, a samu tsakanin mutum da ɗan uwansa da abokinsa akwai wata ɓarna, rashin jituwa. Fa ya'ti shakhsun muwaffaqun fa yasluhu bainahuma, sai wani mutum wanda Allah ya datar da shi sai ya zo ya sulhunta tsakaninsu. Wa yuzilu ma bainar rajuli wa sahibihi min al'adawati wal baghda, ya gusar da abin da ke tsakanin mutum da ɗan uwansa na ƙiyayya da gaba da ke tsakani. Thumma qala ta'ala, sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah, duk wanda ya aikata haka yana mai neman yardan Allah, fa sawfa nu'tihi ajran azima, Allah yace da sannu zamu bashi lada mai girma, zamu bashi sakamako mai girma. Fa bayyana subhanahu fi hadhihi al-aya anna al-khayra hasilun fi man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin wannan aya cewa za a samu alheri mai girma ga dukkanin wanda ya umarni da sadaka, ko ya umarni da abu mai kyau, ko kuma ya umarni da sulhu tsakanin mutane. Fa hadha khairun hasilun la shakka fi, wannan alheri ne wanda babu kokonto a ciki. Amma thawab, amma sakamakon fa, sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima, duk wanda ya aikata haka yana mai neman yardan Allah, Allah sai ya ce to za mu bashi lada mai girma, ashe sakamakonsa shine lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan zai nuna mana ashe sakamakon da za a bashi ba karamin sakamako bane, domin girma ya ba wanda ya kai Allah girma, kuma Allah ya ce wannan abun fa ladan mai girma ne, ashe ladan babba ne da gaske. Kamar a samu hamshakin mai kuɗi ne, a zo ana lissafin kuɗi, kamar Dangote sai ya ce kai kuɗin fa da yawa, to in ya zama kuɗin da yawa a idonsa, ina kuma ga wanda bai da kusisi? Saboda haka Allah da ya ce ladan mai girma ne bayan ya fi komai girma, ashe ladan ba ƙarami ba ne, lada na sulhun ta tsakanin mutane. To amma akwai waɗanda su sana'arsu ma ita ce haɗa faɗa tsakanin mutane, su wai hanyar cin abincinsu kenan. Idan kowa ya zauna lafiya da kowa, to su ba su da abinci, su da su samu na kashewa ne, su samu na cin abinci, su samu na tuwo, idan aina faɗa da gaba tsakanin wannan da wannan. Amma in suka zauna lafiya, wato su ba su da abinci, ba su da abinci. Wannan ita ce ɗabi'ar da yawa daga cikin musulmai, ƙoƙarin haɗa rigima da gaba tsakanin mutane, har musamman masu kiran kansu da masu addini. Wannan ɗabi'ar ta riga ta kutsa cikinsu, ta shiga cikinsu, ta samu wajen zama. Muna kallo yadda za a yi ta yi a social media, wannan malamin ya yarda ya zagi wancan, wannan ya yarda ya zagi wancan, wannan ya yarda ya zagi wancan. Wallahi ba komai ba ne, 'yan tsakiya ne, 'yan tsakiya ne masu ɗaukan magana. Su ɗauki magana daga wannan malamin su kai can, su ɗauki magana daga can su kai can, 'yan tsakiya ne, su ne masu haɗawa. Daga wani malamin zai yi jawabinsa ba tare da ya ambaci sunan kowa ba, dan social media wancan yana jira, sai ya yanke, sai ya ɗauki hoton malaminsa sai ya sa a jikin bidiyon, sai ya tura cewa ga wani ya yi raddi wa malam wani, shi ma kuma an jima sati mai zuwa zai ce to mu ma za ka gamu da mu, ai bakinmu baya haila, mu ma za mu bayar maka. Daga ƙarshe sai a ƙarar da satuttuka, a shafe watan Ramadan gaba ɗaya madadin tafsiri an karar da shi ana raddi tsakanin malamai wannan wannan yau in yayi da yamma an jima zuwa da magariba shi ma wancan zai tafsiri bayan isha zai bayar masa wannan in yayi bayan isha shi ma wannan zai tafsiri da asuba shi ma zai bayar mishi da haka sai kuma tafsirin nayi raddi da asuba ina jiran za a mayar min da yamma ni ma zan yi tafsiri da bayan isha ni ma to a haka sai ramadan din ta kare mutane ba su fa'idantu da komai ba a shafi satuttuka kullun an zo an sa littafi da an fara karatu sai a sauka layi a koma raddi ba kowa ke hada wannan ba fa illa annabi mai yan tsakiya ba kamar yan social media yan social media akwai waɗanda su suna bin malam wani taku bayan taku duk karatunsa suna bibiyansa ko kalma ɗaya baya wuce su wallahi ba komai suke nema ba illa ina ne za su yanke don su yada a social media su ce yayi raddi ma malam wani abinda suke jira kenan abinda suke nema kenan amma inda zai faɗi alheransu ba za su ciro su yada ba ba za su ciro su yada ba haka mutane suke wannan yasa galibi ɗan social media mafiya yawansu wallahi in ba su tuba sun koma ga Allah ba a kaunin da su shiga wuta mafiya yawa aikin alheri ne aikin social media daga nan Bauchi za ka yada karatun wani malami wani yana can aba wani yana can Lagos yana can kaza zai saurare ka wadda inda an takaita a zallan shi malamin yayi karatu mai yiwa iyaku da ke cikin masallaci za ku fa'idantu amma saboda albarkan social media sai a cilla shi a yada shi inda baka taba tsammani ba sai ka ga karatu ya tafi inda baka taba tsammani ba sai ka karatun ya tafi samun ladani amma in mutum ya maida shi hanyar da zai hada fada da rigima tsakanin mutane wallahi zai nadama ran tashin kiyama zai nadama ran tashin kiyama wannan ba dabi'a bace ta musulmin kirki ba dabi'a bace ta musulmi mai kiran kanshi kuma wai shi ma wai ahlus sunna ne dalibin ilimi wannan ba dabi'ar mutanen kirki bace su mutanen kirki kokari suke su ga an hada tsakanin mutane an zauna lafiya barakan da ke tsakani an warware shi wanda yake da kuskure an fahimtar da shi ya gane khalas wanda yake da kuskure wanda yake da kuskure a fahimtar da shi ya fahimta ya gane amma ba haka suke dauka ba galibi da kan malami na gama karatu to za a dauki hoton wani a yada shi dai bai kama sunan malam wani ba amma yan social media za su sa su ce to da shi yake yi shi ma kuma malam wani dama a wuya yake yana jira ba bincike ko sai ya daura wani ma turo masa za ya ce an masa raddi wallahi ba zai saurara ba sati mai zuwa zai raddi ko saurara ba zai ba sati mai zuwa zai raddi shi yasa ni kullum ina faɗi ma ƴan social media ni a fahimtata in ka kalli karatuna in ka ga ba za ka yada shi ba sai ka sa hoton wani malami to na yafi maka yada shi duk wanda nake yi da shi in ina so in yi raddi ma wani to ka bari ka gani ni in ɗauki hotonsa in sa a jikin bidiyonsa da jikin bidiyona da kaina to wannan in ka yada a haka ba laifi kai ba don a wajena ka ɗauka amma baka ga na sa hoton kowa ba kuma kai ka san ba za ka iya yadawa ba sai ka hada da hoton wani to ka bar mun kayana ba sai ka yada ba ka bar shi kawai idan iya mutum uku nake da su a social media suka kalla ya ishe ni haka ya ishe ni haka akwai wanda na buga da shi sai da faɗa mishi cewa ni Allah ya sani cewa ni ban iya raddi na shagube ba duk wanda yake bibiya ta ya san ni ban iya raddin shagube ba na yi magana mai kama da kaman da wani nake kaman ba da wani nake ban san wannan ba ne duk wanda ya cancanci na yi mishi raddi to zan kama sunansa ba tare da tsoron komai ba raddin shagube kai ba musulunci ba ne wani sai yayi laifi kai raddin shagubi sai a maka lamuni wanda kake so ya gyara bai gyara ba to ya amfanin sa saboda ka wanda nake son sako na isa zuwa gare shi in ina so to zan kama sunan shi, zan kama sunan shi. In ka ga ban kama sunan shi ba, to bai cancancin kama sunan shi ba, da haka ka bar karatun a haka. To amma in social media ba haka suke so ba, ba haka suke so ba. Allah ya shirya. To wannan fa zuwai su masu addini ne ba, masu addini ne kenan su suka koma haka. To ina kuma ga wanda ba ɗan addini ba, ina ga wanda ba ɗan addini ba. Matsalar kuma ita ce, kafin ɗan social media su yi tasiri, sai malami ya ba da ƙofa. Idan malami ya ba da ƙofa, a lokacin ne ɗan social media za su samu wannan tasirin. Amma in ya toshe ƙofar, ya hana wannan ƙofar, dole su haƙura. Idan wani ya turo maka cewa ga malam wane ya zage ka, sai ka taka masa burki kace kar ka sake, gobe zai zo? Gobe zai zo ba. Shi yasa wani malami cikin magabata, da wani ya zo ya ce da shi, na je majalisin malam wane jiya, na ji ya zage ka, ya ci mutuncinka, ya yi kace-kace da kai. Sai ce da shi, yanzu kai duk duniya shedan ya rasa dan aika sai kai. Kafaɗin garin nan, duk waɗanda suka je suka saurare shi, shedan bai samu ɗan saƙo ba sai kai. To yanzu gobe dan Allah zai bari shedan ya sake turo shi? Ba zai bari ba, ya tsaya kenan, ya daina kenan. Amma malami ka buɗe ƙofa, wai a kawo maka, wai kasid, wai ga wani ya zage ka. To wai, dama waye ya gaya ma ba a zagin ka? Waye ya faɗa maka cewa ba a zagin ka? Ai, wanda ya faɗa maka cewa ba a zagin ka, ya cuce ka, ya cuce ka. Wanda ya fi cutanka kuma shi ne wanda in an zage ka zai zo ya faɗa maka, wannan shi ya fi cutanka. Da haka dama batun sukanka da zaginka, kowaye kai ka zauna a duniya da nufin cewa ba ana zaginka kuma ana sukanka, kuma baka isa ka tsallake wannan ba, baka isa ba. Da haka kama zauna da wannan shirin cewa za a zage ka, za a soke ka, haka za ka rayu. To sai ka huda ka zauna lafiya, ba wani wanda zai zo haka kurin ya zo ya daga ma hankali cewa ana zaginka. In an zage ka sai me? Manzo Allah ma ba a zage shi ba, sahabbai ba a zage su ba. To sai kai kuma ka biyo baya ka ce wai kai za ka rayu a duniya, wai kuma wai ba za a zage ka ba. Musamman ma mutum ya ce wai ya shiga turban karantar da addini, wai ba. Ai, in baka ma shirya a zage ka ba, to kar ma ka sa kafanka a cikin harkan addini. Dan in za ka karantar da addini, to likitan mahukunta za ka zama, kana ba su magani suna dukanka. Haka ne ko baka ba? Yanzu idan likitan mahukunta ya shiga ɗakin mahukunta zai musu magani, sai wani mahukaci ya naushe shi, sai ya rama, to sai a daure su duka, sai a nemo likita mai hankali ya musu magani. Dan shi ma mahukaci ne, mahukaci ne. To idan kana mai karantarwa, jahili ya zage ka, sai ka rama, to sai a hada ku duka, sai a nemo malami ya koyar da ku, dan dukan ku jahilai ne, dukan ku jahilai ne. Daka in zaka karantar ka shirya, zaka sha zagi dama, wannan ba sabon bane a jikin masu karantarwa, ba wani abu bane, ba wani abu bane. Zagi bai damun mai karantarwa. Daka karin ma mutum ya fara tunanin wai zaka zauna lafiya a duniya, kai ba da a zage ka ba, wannan ba dai a wannan duniyar ta mutane ba. Hasanul Basri yake cewa, ni tunda na fahimci cewa mutane ba su yadda ma da Allah da ya yi su ba, to daga nan na gane ba za su yadda da wannan Adam ba. Tunda Allah ya yi su, ya yi komai, amma ‘yan Adam suka ce kai Allah baka iya ba, to waye kai kuma na kowa zai ce ka iya? Kai ba kowan kowa ba ne, kai ba kowan kowa ba ne. Dan zagi kan dole ka zagu, wannan ita ce ka'ida. Ba kamar ma idan ka ɗauko hanya ta hanya nagartacciyar hanya. Yanzu inda wani zai zo nan ya wuce, ya riko hannun wata karuwa ya wuce da ita, wallahi ba ruwan kowa da shi, ba ruwan kowa da shi. Amma in kana so ka ga idon mutane a kanka, zo ka wuce da dangalallen wando, ka je ka sake dawowa, nan ne za ka zama abin izgili, abin tsokana. Amma wannan da ya ɗe riko hannun matar banza ya wuce da ita, wallahi ba ruwan kowa da shi, ba ruwan kowa da shi. To saboda haka wanda ya dau hanyar nagalta to shi dole ma ya shirye cewa idan mutane yana kansa bai yi ba ma za a ce yayi. Allah ta'ala ya sa mu dace. Saboda haka malam yana nuna mana cewa abinda ake so ma ga musulmi shine idan ya ga tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi ana samun gaba to yayi kokarin sulhunta su ba wai shi ya zama silan da zai hada rigima ko gaba tsakanin musulmi da musulmi ba. Abinda muka fada didi Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.